Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Juma'a shirin yau da gobe zai leka Najeriya tare da wakiliyar mu Binta Ibrahim sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Yau da gobe. To masu raro barkamu da saki sada da ku a cikin shirin mu na yau da gobe. To marubutan littattafan Hausa musamman na soyayya a shekarun baya sun yi matukar tasiri a rayuwar al'umma. Musamman matasa ta fuskar soyayya da zamantakewar al'umma, inda marubutan kan yi amfani da basira da hikimomi wajen tsara labari waɗanda suke janyo hankali ta yadda za a gudanar da rayuwa a lokacin soyayya, wato lokacin samartaka ko kuma bayan aure. Akasarin makarantar littattafan matasa ne maza da mata. Littattafan na Hausa wanda aka fi musu lakani da hadisan Kano a tsakanin matasa sun samu karɓuwa matuƙa, ta inda makarantar su kan yi kwaikwayo ko kuma ɗabi'antu da yanayin labaran. Alal misali yanda ake samun saurayin novel da kuma budurwar novel da irin gidaje masu tsada na alfarma. To a yau za mu yi nazari ne akan tasirin da rubutun Hausan yake da shi a rayuwar matasa da kuma halin da marubutan ke ciki, inda na tattauna da marubuciya Hajiya Sadiya Kaduna, wacce aka fi sani da Antin Kedi, inda ta bayyana mana halin da marubutan littattafan Hausa suke ciki a wannan lokaci da kuma kalubalen marubutan yanar gizo, wato wanda ake ce ma 'yan online. Rubutun ɗabi'ai rubutu ne wanda ake yi a harshen Hausa wanda ya shafi ilmantarwa, bangaren soyayya, jarunta da kuma ilimi. Muna son mu san tasirin da marubutan nan suke da shi a rayuwar matasa. Barka da zuwa Hajiya Sadiya.
Barka ka dai.
To kamar yadda muka yi gabatarwa, za mu yi magana ne akan littattafan da ake rubutawa, irin wanda ya shafi harkar soyayya, ilimi, jarunta da sauransu, wanda muka samu gwarazan mata daga cikinku kuke rubuta.
To da farko dai zan iya cewa gaskiya muna taka muhimmiyar rawa kan ganin cewan an samu da tarbiyya ko a cikin al'umma. Za ki ga mafi yawanci littafinmu kamar wa'azi ne muke yin shi, nuni ne muke yin shi cikin nishadi, a maimakon ka fito ka ce kaza kaza kaza, to sai mu yi mutum nuni cikin nishadi. Kuma wannan abin da muke rubuta shi ta cikin nishadi, sai kike ga an dauke shi an yi amfani da shi, kuma har mutum ya gamsu sosai ya amfanar da jama'ar shi ma.
To da kika ce mutum zai iya amfani da shi idan an wani ya tsori ni ga tambayar da zan miki ta gaba, shin tsakanin marubuci da kuma al'umma wake koyar da wani ne?
Duka kowa na koyar da kowa, kowa yana amfani da kowa. Misali akwai rubutun da zaki kalli al'umma ne ke kalle ne yadda suke, sai ki rubuta labari a kansu. Akwai kuma wanda shi da kanshi zai taso ya zo ya baki labarin, ko kuma su baki labarin ce ga abin ne ya faru, ga abin ne ya faru, ga Allah wance muna son ki rubutu akan kaza. In har da amincewan mutum muna yin wannan rubutu kai tsaye ba tare da mun tsaya mu yi wani bincike mai zurfi ba, tunda ya hutar da mu shi zai bamu labari, mu dai kawai zamu zauna mu tsara ne yadda zai zama daidai da yadda ya kamata a ce an fitar da shi.
Kina nufin kenan tsakanin ku da al'umma kamar dan juma kowa na gogan wani ne?
Eh, to ko bamu ce kamar dan juma bane da dan jummai, zamu iya cewa cikin 70% kashi 70 mu ne muke dubawa, marubuta kashi 30 muna amfani da yanayin yadda mutane suke kawo mana labarin. Labarin kuma da mutum zai kawo sai mu tabbatar da ingancin sa, cewa lalle lalle wannan labarin ya faru ne da gaske ba wai ƙarya bane ko ƙaharu. Shine zaki ga mun duba mun saita mun yi rubutu akan shi.
Wato kenan
dai kuma muna amfanuwa da juna
gaskiya. Akwai kirkirarren labarai a cikin labaranku wanda kuma amfani kawai da kwalwa ne, ya kamata a ce jama'a sun doshi wannan bangaren.
Akwai kirkirarren labari wanda kai ne zaka kirkira, kamar yadda kai ma kirkiran ba wai zaka yi shi bane kai tsaye,
to
sai ka tabbatar da abubuwan da suke wakana
wanda zai amfani
al'umma, wanda zai amfani al'umma, wanda idan kai zai tasiri a cikin al'umma.
Suwaye kuka fi yin rubutu a kansu?
Eh to gaskiya muna yin rubutu mabambanta alƙalami, tunda marubutan suna da yawa kowa da bangaren da ya fi ɗauka. Kamar dai ni zan iya cewa ina ɗaukar labari true life story wanda abu ya faru.
Ma'ana ni kuma tambaya ta shin na matasa ne wanda kuke rubutawa? Matasa, tsofaffi, mata, maza, waye ne target ɗin?
Rubutun dai da muka fi yi shine zan iya ce miki shine harkan zamantakewa, zamantakewar rayuwa. Kin ga aka ce zamantakewar rayuwa ya kunsa ko ina da ina, ya kunsa komai da komai, walau da tijo, yan mata, magidanta, samari, duka kowanne dai al'umma. Indai aka ce miki harkan zamantakewa to komai ma zai iya fadawa akai. Akwai zamantakewa na aure wanda tun kafin ai auren muke fara rubuta har a zo ai auren a hayayyafa ya zamto kuma an ci gaba da rayuwa. Rayuwa kuma kin ga ba ta karewa har sai an ce babu mutum. Idan kika duba kika misali, in kika duba kika bude littafi zaki karanta, komai da komai yana kunsa. Kin ga akwai harkan karatu a ciki makaranta kenan, akwai harkar kasuwanci, akwai harkar abubuwa dai da dama, ya kunsa abubuwa da dama gaskiya. Shine nake nufin zamantakewar rayuwa tun daga kan yarinya kafin ta san ma me take. Muna saita mata tarbiyyanta yadda idan ta tashi za ta gane waye masoyi na gaskiya, waye masoyi na ƙarya, wani namiji ne idan ya zo mata ya zo mata da ƙarya, wani namiji ne idan ya zo mata ya zo mata da gaskiya. To mukan taka muhimmiyar rawa wurin faɗakar da su waɗannan abubuwa. A gidan auren ma muna taka muhimmiyar rawa na wajen nuna musu ga yadda za su zauna da namiji, ga yadda za su kula da gidansu, ga yadda za su kula da mijinsu, yadda za su zauna lafiya ba tare da an samu targanda a rayuwa. Tsafta, iya girki da kula da miji. To idan yarinya ta yi aure ba ta shan wahala gaskiya, saboda waɗannan duk mun nuna musu tun kafin su yi aure. Sannan kuma idan har wani abin ya taso wanda ba na jin daɗi ba, yarinya za ta iya jurewa, saboda tun farko daman iyaye sun nuna mata a gida, sannan mu ma mun yi kokarin faɗakar da waɗannan. Shi kuma namijin mukan koya masa haƙuri da dangana da yanda zai dinga kula da ita cikin menene zan ce, cikin nuna ƙauna da nuna mata yadda za ta kasance. Kuma mafi yawanci zaki ga wasu mazan ba sa son matan su ci gaba da zuwa makaranta. Muna makwaɗaitar da muhimmancin ilimi. Zaki ga wasu yaran idan suka yi aure mazan suna barin su yi karatu, kuma akan samu bambanci gaskiya da wanda ba su yi karatun mai zurfi ba da waɗanda kuma suka yi karatun daidai gwargwado. Mukan nuna cewa kayi haƙuri, kiyi haƙuri a haka a haka, sai ki ga wata rana haƙuri mai cimma rubu'in jawasawa. Ke ki yi haƙuri, shi ma yayi haƙuri, kiyi haƙuri da abin da ya kawo. Tunda yanzu fa rayuwar auren gaba ɗaya yadda ake yin shi ba ni manda ne in baka gishiri, yanayin yadda rayuwar ya kasance kenan. So muna faɗakar da mata su dinga yin haƙuri. Haƙuri shi ne matakin nasara. Sai ki ga idan aka haƙuri wata rana sai ka kai inda ma baka tsammani. Kuma mu marubuta muna ƙoƙarin mu ga mun ɗebe ma mata, mun ɗebe musu kewa, musamman idan wani abin ya bata miki rai. Mukan sako wani abin, zaki ga idan kika daga littafin kika karanta sai ki zuciyanki ta miki sanyi, saboda muna sako nasiha a ciki, kiyi kaza ki bar kaza, kiyi kaza ki bar kaza. Sai kika kin zauna lafiya an rabu salamun salam. Zaki ga mafi yawanci auren da iyayen mu suke yi, idan akai auren na har mutuwa ba wani maganan yaji, to duk hakurin nan ne fa da ake cewa ki hakuri ki hakuri. Ko yaji wata bata taba yi zuwa gidansu ba.
Ta kam kenan dai rubutun ku kun fi mai da hankali akan yaya mata?
A gaba daya da matan da mazan duka. Tunda kin gani in aka sako mata ai za a sako miji. Tunda bayan da za a fara rubutu tun daga farko ai maganan mace kadai, sai an sako namiji.
Amma kaman matan sun fi karanta littattafan naku.
Gaskiya maza su ma suna karatu. Maza suna karatu sosai dan bambanta in lokacin da nake da shagon littattafai zaki ga akasari ma mazan sun fi zuwa su sai littafi. Wani zubin kuma kike ga mazan su suka zo su zo da ƴan matan su sai ma ƴan matan su ba su. Tunda littattafan zaki ga har akwai na koyon girki, akwai na koyon zamantakewa yadda yarinya za ta zauna lafiya a cikin gidan aurenta.
To Aja Sadiya marubutan Hausa maza da matan ku kuna yawan nuna abubuwan da suka shafi arziki a mace kyakkyawa fara gida mai tsada ko kuma ilimi mai zurfi misali za a ce ai daga gina digiri ya fara yana da yaje yayi masters a yayi PhD a yaje kasashen waje shin haka al'umma take babu talaka ba kwa mai da hankali akan talaka
to ya danganta da kowa kin san da alƙalamin da yake daurawa idan zai yi rubutu kowa da irin yanayin yadda kin ga kaman ni ina yin tsaka-tsaki ne bana zafafawa ko dan ni ai gidan talakawa ce kuma akasari ina jin abin da ke faruwa ga mutane in ba sun ji an kunzarta musu wa'annan abubuwan ba wa tsaya saurare labari to amma idan suka ji ana fado babban gida an shiga babban mota da sauran su yake har gyara zama suke suna ji suna nishadi suna jin dadi to sai in ga kaman haka abin ne yasa kenan mukan dan jefa wa'annan abubuwa a cikin littafan mu amma ba duka aka tara aka zama daya ba Bahaushe ya ce in kana da kyau kara da wanga bayan da za a ce ka fito da labarin ka kace ka fara cikin talauci ka kare cikin talauci ai kowa yana fatan shi ma ya samu jin dadi a rayuwa zai yi ka fara cikin talauci ka kare cikin arziki zaki ga da yawa idan wani littafin ka fito da yaro a cikin gidan talauci ka matsanta masa har aka kare a talauci sai kiji ana cewa ba ai mawanin adalci ba ya fito cikin wahala ya kare a cikin wahala kuma ko a rayuwa yanzu haka abin da muke fuskanta shine ba kowa yake son daman ya fito cikin talauci ba ya kare a cikin talauci sai dole kowa yana son jin daɗi
jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu dan shakata da wannan
Sadiya ga bangaren farar mace wanda yawancin tauraron ku mata ne farare siriruwa mai dogon hanci mai gashi har baya kai sufofi din ka jima kaman aljana wata ma kace anya za a same ta a nan wurin shin wannan bakwa ganin yana daya daga cikin rawar da kwa taka wurin maida ƴan matan mu su kama shafe-shafen zama fararen mata
a gaskiya ba haka bane dan mun ce farar mace kyakkyawa mai gashi har baya ba wai muna nufin cewa dukka bane gaba ɗaya duniya ya kasance al'umma ko wacce ce fara akwai baka akwai
to me yasa yawancin rubutun ku akan farar mace ne ita bakar mace ba ta da wannan ko ana son ma a nuna muguwar a ciki to baka ce a cikin labarin naku ko hana ƴan mata mu baka ke aure
yanzu tsakaninki da Allah bukaki ba sa aure?
To, dai da kyar ba sa samu masu kuɗi.
Namiji akwai nashi choice din, akwai wacce ya fito zaki ga wani namijin ya ce baka yake so. Wani namijin zai ce fara yake so. Haka matan ma zaki ga wata macen ta ce ta fi son namiji fari.
Mata ba su da zabi. Sai dai su ce ta fi son namiji mai kuɗi mai mota.
Allah akwai matan da suka ce sukan faɗi mana sun fi son namiji kyakkyawa fari da sauransu. Dan nakan ba su ma shawara in ce duk wanda ta aura namiji fari kyakkyawa to ta aura hawan jini. Mafi yawanci zaki ga su ne suka fi zaki ga mata ko da yaushe suna rububi suna kokawa akan.
An dai ƙara dawowa kan magana. Wato dai ita fara ko fari su ne wato suka fi ɗaukan hankalin jama'a kenan.
Baki ji maza sukan ce in dai fara ce komai ya ce suna so ba.
Saboda haka nan kawai zan ja.
Amma yanzu a muna adalci ai ba ko da yaushe bane ake rubuta littafi akan fara kyakkyawa mai gashi da sauransu. Akan saka tsakatsaki wani a ce ba ta da wani kyau cancan amma dai kaza kaza.
Kama yawanci ita ce muwuwar. Ko kuma ita ce kishiyar.
To ni dai ban ce ba gaskiya.
To sakan maudu'in da kukan rubuta din kun me ku mai da hankali akai? Soyayya, ilimi ko jaranta ko kishin ƙasa?
Ni dai zan iya cewa gaba daya tunda dai mu da mun fatan mu kodai yaushe a samu al'umma nagartacciya wanda ta hada komai da komai, a samu al'umma mai tsoron Allah, duk abin da mutum zai yi ya yi shi a bisa tsarin yadda addini ya gindaya.
Kowane sana'a kowane kuma ɗabi'a yana da kalubale da ake fuskanta, wa yanzu irin kalubale kuma rubuta kuke fuskanta a wannan lokaci?
A gaskiya muna samun kalubale kala-kala musamman yadda kasuwan ta kasance. Yanzu zaki ga mutane da yake yanzu an maida rubutun kawai karazube online sun shigo sun lalata abin. Zaki ga ƴan online suna rubutu yadda suka ga
wato wanda suke daga yanar gizo.
Yawwa, suna rubutun su yadda ransu yake so, kawai karazube suke rubutun su saboda ba su da wanda zai tace musu, sai dai kawai su rubuta online su watsa. Za su sako rashin tarbiyya a ciki. Kin gani inda a ce har suna da wanda zai tace musu labari ba zai yi a ce sun zo kawai sun yi rubutu ko kuma a ce sun yi boys sun tura shi karazuba ba. Suna taka muhimmiyar rawa wurin lalata tarbiyyar yara. Don wani labarin ma idan kika fara ji wallahi ba za ki ke kanki da kike da shekaru ba za ki iya jin wannan labarin ba saboda batsar da take ciki. Suna yin batsa fiye da yadda kike tsammani a cikin labarin. Su ma dai ba su haɗu suka taru gaba ɗaya suka zama ɗaya ba. Akwai waɗanda labarin sun yakan ɗan bada ma'ana amma sun fi yawa masu lalata tarbiyya gaskiya sun fi yawa. Su ne mafi yawanci ma su ne yanzu suka zama da kasuwar littafin namu da muke ake tace mana labarin ya dawo ƙasa. Zaki saka kuɗi mai yawa ki buga littafi ki kai kasuwa ba za a siya ba saboda yaran sun fi son su karanta littafin da labarin da suke jin batsa yayi yawa a ciki sun fi jin daɗin labarin. Ko nawa ne za su biya online su karanta? Wani kin ga ya kamata a ce akwai waɗanda suke kula da waɗannan abubuwan a dakatar ma da abin ko kuma a tantance wanda ya kamata a cire a cire.
Tajiya da ƙarshe wani shawara zaki ba inda suke karatun littattafan Hausa ɓangaren soyayya ne jaranta ne ko kuma neman ilimi har da 'yan kishin ƙasa ma?
To shawaran da zan bada shi ne iyaye su kula da 'ya'yayensu su san 'ya'yansu me suke ciki musamman ke 'ya mace ya kasance 'yarki ta zama ƙawarki. Me yasa na ce 'yarki ta zama ƙawarki? Saboda idan kika jawo ta jiki zaki san halin da take ciki. Kin ga wannan karatun littattafan da ake na online ɗin nan? Suna taka muhimmiyar rawa wurin gurɓacewar tarbiyyar yara. Tunda za a rubuta a tura kai tsaye ma ba za ki san wace ce ma wallafiyar ba. Karazuba suke rubutun sai in kuma voice din ma aka tura shi ta audio shi ma ta bargazar ta yi yawa. Saboda haka iyaye sai sun jajirce sosai wurin sa ma 'ya'yansu ido san me suke yi musamman wannan audio da suke ji. Wallahi ba zan da take ciki ko kai da girmanka ba za ka iya karanta shi ba kuma ba za ka iya sauraron shi ba. Abin ya ɓaci sosai. Kiga ai yarinya ai ƙarama sai ki tuna cewa kin karanta kaza ko kin ji kaza ki je ki karanta kaza ai kaza kazan nan a ciki ai labarin ya haɗu. To idan kika ce zaki saurara sai ki ji labarin ma ke ya girmame ki. Wani labarin idan kika ji shi tun kina tsaye wallahi sai kin zauna saboda lalacewan shi. Saboda haka ya kamata a ce iyaye sun jajirce sosai fiye da yanda suke jajircewa akan wannan labarin. Dan saboda gaskiya akwai matsala sosai.
Kin hango wani abu na ci gaba game da marubutan Hausa a Najeriya yadda yake kince kasuwa ta abin nan kuma tasirin ku ya dan je ƙasa saboda wa'innan abubuwa na zamani da aka kawo. Kina hango yanda za a tallafa kuma gyara al'amarin ya gyaru kuma amfana da shi?
To alal haƙiƙa har yanzu ba wai kasuwar ta mutu bane gaba daya. Inda a ce za a yi gyara online din na a yi gyara, tunda wasu marubuta daga ciki manya-manya marubutan sun san su, sun san wasu daga cikin su, suna kuma tarayya da su, da gaba daya za a fito a yi gyara. To gaba daya za mu cimma nasara, za mu cimma abin da muke nema. Ba ma samun gwamnati tana cuɗanya da mu, kasancewa mu muna da muhimmiyar rawar da za mu taka a gwamnatance wurin tarbiyyar yara, wurin nishadantar da su yadda za su fahimci abubuwa cikin lumana ba tare da an sama gurbacewar tarbiyya ba. Yanzu za ki ga dan karamin yaro fa mace ko namiji idan ya saka earpiece a kunne, kina leƙawa za ki ga abin da yake ji kenan, kuma tantagaryen batsaci. To kin ga ko abin ya lalace, inda a ce har marubutan wanda suke da can na daure din ana ba su wani agaji haka yadda za su dinga rubuta labarin su akai-akai, da abin bai lalace haka ba. Kin ga mafi yawanci ma sun maɗi waɗannan da ake cewa duk daga cikin waɗannan labaran da ake yi, daga ciki abubuwan suke fitowa. Kin ga ko abin babu daɗi, dole tarbiyya ta taɓarɓare. Iyaye kuma sun riga sun yi sake karas, ta ina ne zaka fara ma? Shi yasa nace farko nake faɗan cewa uwa ta dinga janyo ƴarta a jiki, ya kasance ta zama kaman ƙawarta, bayan da za a yi ta mata munafunci. Duk abin da kuma ta gani mai kyau za ta sa ta yi, mara kyau za ta yi ƙoƙarin ta hana ta, ba tare da tana nuna mata wai kyara ko wani abin nan ba. Yarinya kuma kai tsaye za ta iya ɗaukar shawarwarin wata, saboda daman sun zama kaman ƙawaye, kuma za ta rufe mata ba. Duk abin da ya faru za ta faɗa, ta ce mama kin ji abin da ya faru, babu munafunci. To rashin jawo ƴaƴanmu a jiki yakan sa ƴaƴanmu su lalace, ko kuma su shiga wasu sabgogin da ba su kenan ba.
Alhaji Ado Ahmad Gidan Dabino jigo ne daga cikin marubuta tun tale-tale, shi ma ya yi tsokaci akan tasirin da littattafan Hausa yake da shi ga rayuwar matasa.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Ado Ahmad Gidan Dabino, MON, tsohon shugaban kungiyar marubuta ta Najeriya reshen jihar Kano. To babu shakka marubuta suna da matuƙar tasiri a rayuwar al'umma gaba ɗaya, mata da maza, saboda a irin rubuce-rubucen da masu rubutu suke yi ana taɓo wasu fannoni na rayuwar al'umma, abinda ke faruwa da su na gaske, abinda suke ciki, damuwarsu, jin daɗinsu da sauran abubuwa makamantansu. Da yawa wasu masu karatu sukan aiko wa marubuta sakonni cewa wannan labari da aka yi ya yi kama da rayuwata, ko ta dan uwana, ko ta yar uwata, ko zaman da muke na kishiya, ko wani abu makamancin haka. Don haka sa'a su ya ci ga tasirin wannan abin ya taimaka an samu sauye-sauye a rayuwar ɗan adam. Kuma matasa maza da mata suna amfana daga irin waɗannan abubuwan da ake samu. Sannan marubuta suna ba da gudunmawa wajen zamantakewa. Haka kuma ana kawo yadda wasu abokantaka ko ƙawancen ko soyayya ko auratayya ko zamantakewa take haifar da abu mara daɗi, wanda daga ƙarshe za a ga sakamakon yin wannan abu. To da haka nan ma marubuta suna ba da gudunmawa wajen zamantakewar al'ummarmu.
To ga ra'ayoyin wasu daga cikin masu karatun littattafan akan tambayar da muka musu akan ko suna tasirantuwa da karatu.
Abinda ni dai na ɗauki littafi gaskiya ina kan karanta shi ne kawai don nishadantarwa. Sukan ilmantar ta wani ɓangaren, ta wani ɓangaren kuma sukan ɗan ɓata wani abu, wani abun kuma yana ɗan taɓa rayuwarmu haka. Misali, ina da wata ɗabi'an da ban san ba kyau ba, ina kuma kan abin ina yi ina karantawa, sai na haɗu da daidai ɗabi'an da nake aikatawa. Marubuciyan ta yi nuni akan abin da nake yi ba kyau. Mu 'yan mata kafin mu aure mukan ga wasu abubuwan da yake faruwa a littafin, mukan ɗan ilmantu da wannan kafin mu shiga irin zamantakewan aure haka, yadda za ka yi tarairayin miji ne da dai sauransu. Mukan ɗan ilmantuwa da wannan.
Littafin Hausa yana muna amfana da yanayin yadda za ka yi zamantakewar rayuwa da mutane haka. Wayansu yana irin canza musu ɗabi'u, su ce sai kaza, sai mai kyau, sai mai kuɗi haka. Wakin ha kuma ba da wannan zaka bi wa rayuwa. Kamar nan mujin Nobel haka, a ce sai mai kuɗi sai mai kyau fari dogo haka waye mutu waye tashi da haka suna son haka. Amma kuma ka duba ba haka bane rayuwa. Dole ka bi komai a hankali. Gaskiya yana ilmantar da mutane, yayin da kuma yanayin suna koyi yanda zaka yi abinci. Abinci kala-kala zaka ga yanda zaka tsaftace gida da jikinka da ko ina dai haka.
To abokin hira ne kawai na kashe time bots abinda suke faɗa ba wai reality bane ba kawai dai muna jin labari muna karanta labari dan wani abun is impossible ma wani abun ba zai yiwu ba ƙarya ne kamar irin su zuwa ƙasar wajen da ake kira da irin kyan mutum kamar aljanin ne suna dan baka idea kamar me yake faruwa amma ƙaryar tafi yawa fa wani Nobel zaka karanta za a ce maka da gaske ne amma zaka gani arzikin yayi yawa gidajen ma wani ma sai kai tunanin a wace ƙasa ce kuma a ce a Najeriya kamar masu yin wanka su goma wannan duk san ƙarya ne kuma kowane ko kuma a dafa abinci kala 20 daga sallar asuba zuwa karfe 7 duk wani abin is not realistic
kafin mu karkare shirin namu za mu leka filin girke-girken mu
wayo Allah tuwo
Masararo barkamu da sake saduwa da ku a cikin filin mu na yau da gobe inda a bangaren mu na girke-girke muke kawo muku girke-girke na zamani da kuma na gargajiya a wannan makon ma ina tare da wata baiwar Allah wanda za ta gwangwaje mu miye ya tsinki malama Hauwa me kike ci a wannan makon wa masarare
to assalamu alaikum wa rahmatullahi ina da kunan madara na karin kumallo
To malama sai ki gaya mana me dani ake bukata ya kuma ake sarrafa wannan kai
to abinda ake bukata dai a kunan ana bukatan farar shinkafa da madara da kwakwa shikenan abinda ake bukata sai sugar abinda ake bukata kenan uwar gida idan kika samu farar shinkafa ki daidai yawan gidanki shinkafa tuwo farar shinkafa sai ki jika shinkafa ki idan kika jika kika bata kamar 3 hours ta jiku sai ki wanke shinkafa ki sa a blender ki markada ta tai laushi idan tai laushi sai ki samu murariya amma ba mai laushi sosai ba zaga-zaga wanda ake tankada gari da ita sai ki tankade sai ki tace wannan kullun da kika nika shi da blender in kika tace sai ki ajiye kullun ki a gefe sai ki samu kwakwan ki in kika samu kwakwa ki kankara wannan baki-bakin na baya sai ki goga ta da abin da ake goga kubewa daidai yadda kike so ki ji gardin ya fito a cikin kunan kuma ya danganta daga yawan kunan da zaki dama sai ki daidaita ruwanki in kika daidaita ruwanki ki dora kina dorawa sai ki dibi wannan kankararriyan kwakwa ki zuba a cikin ruwan ki rufe tukunyar ki lemon sorry na ban manta ban ce muku lemon tsami ba zaki tanaji lemon tsamin ki in kika tankada wannan kika tace wannan kullun shinkafa sai ki matsa lemon tsami a ciki dan daidai yadda dai tsamin zai dan fito a cikin kunan so idan kika dan matsa lemon tsamin ki madaidaici ruwa can da kwakwa a wuta kin dora yana dan tafasa bi haka sai ki dauko kullun ki riga kin daidaita kin hada kin saka lemon tsami a ciki ko da sai ki dama daidai kawai da kike so yayi miki ana amfani da madarar ruwa ana kuma amfani da madaran gari idan madarar ruwa zaki amfani da shi sai ki zuba madaran daidai yadda kike so idan gwangwani ɗaya ne in biyu ne ki zuba a ciki in kuma madaran gari ne to zaki kada madara da ruwa ki maida ta kamar madarar ruwa sannan sai ki zuba a ciki saboda gudun kai gudaji sannan sai a daidaita sugar daidai yadda ake so to haka ake wannan kunan sunan kunan madara
To madalla masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin wakiliyar mu Binta Ibrahim da dukkanin bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leather Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ayi hutun ƙarshen mako lafiya
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba